biyo bayan lugudan wuta da sojojin kawancen yankin tafkin Chadi ke ci gaba da yi wa mayakan Boko Haram da IS a wannan ziri. Hakan na ci gaba da ƙara farraka kan ƴan ƙungiyar.
We conduct many operation, offensive operation.
Commander Runduna ta daya na dakarin kasashen tafkin Chadin kenan. Brigadier General Buba da Bakri ke min karin bayani. Wurin tunkar ƴan ta'addan a wannan shiya.
We conduct the new operation here on the north of Wulgu.
Gabanin wannan sabon yunkuri dai, dama can akwai baraka ta cikin gida tsakanin ƴan Boko Haram din Yesu. Kamar yadda wannan tsohon komanda na kungiyar ke min karin bayani a wani zaren aiki da na kai a tafkin Chadin ƴan kwanakin nan.
Yaƙi na da ni na yaƙin kandiga, na yaƙin mubi, na yaƙin fulka.
Ai an ce da akwai dan sabani tsakanin ƴan kungiyar Boko Haram su Yesu tsakanin ku kenan, gaskiya ne?
Gaskiya ne.
Kamar wani bangare da wani bangare ne?
Bangaren Mamanur da bangaren Shakau.
Sai ne hada su.
Abin da ya hada su da farko suna ganin Shakau din ya bar hanyar addinin su kuma sai suka ware suka fita. Da suka ware suka fita shine aka kama yakin tsakanin su ma idan suka je suka tabo su za su kai hena nan su ma nan kuma za su kai hena.
Su bangaren Mamanur suna ina?
Bangaren Mamanur suna Kangara.
Ta wani bangare kenan?
Ta bangaren arewa, arewa da Chadi.
A ci gaba da rurura wannan rikici na cikin gida dai a halin yanzu. Kungiyar IS ta zartar da hukuncin kisa akan wasu manyan komandojinta a ranar sallah a zirin na yankin tafkin Chadi, jim kaɗan bayan idar da sallar Idi a wani yanki mai suna Tudun Wolgo. Masu sharhi kan sha'anin tsaro ƴan asalin yankin tafkin Chadin irin su Dr. Abubakar Muhammad Sani na ci gaba da yin ƙarin haske akan abin da ya sababa zartar da hukuncin kisa da Boko Haram din ta yi wa komandojinta.
Rundunar sojojin tafkin Chadi wato MNJTF suna zuba musu wuta. Wannan ya sa yawanci daga cikinsu suna miƙa kaiwa sojoji suna saranda don sun ga ba mu fita. Tsakaninsu akwai wanda su suna so su yi sulhu da gwamnati. To sauran kuma su ba su yarda da wannan ba. To sai suke ganin kaman wa'annan wanda aka kashe ranar sallah kaman sun munafice su. Na biyu kuma su wa'annan wanda aka kashe su daman su ne suka yi ruwa suka yi tsaki a tsige shi dan marigayi Muhammad Yusuf wato Abu Musa Albarnawi. To yanzu dai wa'annan wanda suka ɗora ga murmulki su na hannun daman shi Albarnawi din ne kuma kaman su suka juya wa'annan wanda aka kashe din baya kaman sun gane cewa wa'annan din sun munafice su ne.
To ko menene tasirin wannan dambarwa na Boko Haram din a nan gaba? Dr. Kabiru Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro.
Daga gidi za mu iya ganin ƙarin hare-hare ko saboda nuna iko ko kuma saboda aƙida ko kowane bangare, bangaren jama'atul sunna da kuma bangaren wato daula islamiyya da ke Afirka ta yamma. Kuma wani abu mai muhimmanci wanda zai iya biyo bayawa, ƙungiyar ta dare ga ƙananan ƙungiyoyi sun fito a ƙarƙashin ita uwar ƙungiyar. Aka samu komandoji wanda ba su yarda da wayannan shugabannin biyu ba, to ana iya samun haka nan. Wayansu wurare mun ga haka nan kamar Mali da yankin Sahel gaba ɗaya, an ga yadda ƙungiyoyin dare aka samu ƙananan ƙungiyoyi har suka yawaita. A cikin haka ɗin ne za ka ga sun zafafa kai hare-hare a tsakaninsu, kuma wani lokaci yana tasiri a wurin irin hare-hare da suke kai ma ƙauyuka.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.